الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الهميس شابير رمضان هجرة تدود تري هدود أربعين هدو دي دي دا شدا دوتا هدو شكرة تدود شرند أوفو. Za mu karanta aya ta 57 zuwa aya ta 58 suratul Ahzab a yau insha Allah. Kuma karatunmu yana ɗauke da bayani akan matakai na hurumi. Hurumi yana da matakai a karantarwan Allah tabaraka wa ta'ala. Mataki na farko ya ce innal ladina yu'dhuna Allah.
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة
وأعد لهم
عذابا مهينا.
إن الذين يؤذون الله ورسوله lallai waɗanda suke ɓacin Allah da manzonsa, la'anahumullahu, Allah ya la'ance su, fi duniya wal akhira, nan duniya da kuma lahira. Idan aka ce Allah ya la'ance su, ana nufin Allah ya tsine musu. Yace ce ma'anar tsinuwa, ab'adahumullahu min rahmatihi fi duniya wal akhira, wato Allah ya nisantar da su daga rahamarsa ta duniya da kuma lahira. Wa a'adda lahum azaban muhina, kuma Allah ya musu tattalin wani azaba na wulakanci. Allah ya kare mu. Wadanda ke ɓacin Allah da manzonsa, wannan aya ita ke tabbatar da matakin hurumi na farko. Matakin hurumi na farko shi ne matakin da ya ɗauki hurumin Allah da na manzon Allah. Idan ana magana akwai wani hurumi, babu hurumin da ya fi wannan girma. Abubuwa guda biyu za mu lura da su. Na farko, Allah ya daraja, Allah ya ɗaukaka darajar Annabi Muhammad. Babu shakka. Rashin sanin wannan ƙa'ida shi yasa kafirai suke mamaki game da musulmi. Su kafirai suna mamaki idan an taɓa annabi za su ga hankalin musulmi ya tashi. Ba su san dalili ba. Dalili saboda a karantarwan Allah da hurumin Allah da hurumin annabi guda ɗaya ne. Hurumin Allah da na manzon Allah guda ɗaya ne. Wannan ayar ta haɗa su, wannan shi ya ɗaukaka darajar manzon Allah. Ba shakka Annabi Muhammad mutum ne, amma abinda zai gwada maka darajar manzanni ba ma shi kaɗai ba, duka annabawa. Akwai bambanci tsakanin darajar annabi da mutum kawai. Duk wani musulmi ya san da wannan. Saboda me? Saboda hurumin annabi da hurumin Allah guda ɗaya ne. Kuma wannan hankalin kama zai iya ganewa, saboda mutane ba su san Allah ba sai ta hanyar annabi. Saboda haka idan har mutane suka iya tozarta wannan annabin, to babu shakka za su iya tozarta Allah. Saboda dama Allah ba a san shi ba sai ta hanyar annabi. To sai Allah ya ɗauki hurumin annabin da nashi ya sa ya zama ɗaya. In ka taɓa annabi kamar ka taɓa shi ne. Allah ya sa mu gane. Duk wanda ya taɓa manzo, to fatankwar ya taɓa Allah ne. Shi ya sa ka ga nan gudun sai Allah ya ce innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu, waɗanda suke ɓacin Allah su ɓaci manzonsa, kaga an haɗa hurumin manzo da na Allah a wuri guda. Saboda haka sai Allah ya ba su hukunci ɗaya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Duk wanda ya ɓaci Allah ya ɓaci manzonsa, wannan mutumin Allah ya tsine mar a nan duniya da lahira. Allah ka tsare mu. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, wajibi ne mu bambanta kalma ta al'aza da kuma abbararu. Dole ne mu bambanta su. Al'aza mumkin lillahi wa rasulihi. Shi abinda ake cewa al'aza yana daukan ma'anar cutarwa haƙiƙa, yana daukan ma'anar cutarwa, kuma asalin ma'anarsa wato shine ɓaci. Wannan yana iya tabbata ga Allah, ana iya ɓaci ga Allah a yi ɓaci ga manzon Allah, wato ana iya ɓatanci gare su. To da kana iya ɗaukansa a matsayin cutarwa, amma haƙiƙa ba daidai ba ne a fassara wannan kalma da cewa cutarwa ce. Wannan yana tabbata ga Allah saboda an samu hadisai daga manzon Allah. Akwai hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya qulu Allahu ta'ala, kaga al-hadith al-qudusi kenan, Allah madaukaki yana cewa yu'zini ibnu Adam, dan Adam yana ɓaci na, yana ɓatanci gare ni. Kaga ba za ka ce, ba za ka ce dan Adam yana cutar da ni ba, da za ka fassara shi haka ba. Allah madaukaki ya ce yu'zini ibnu Adam, dan Adam yana ɓaci na, dan Adam yana ɓatanci gare ni. Shine yu'zini, kalmar al'aza. Me yake nufi da dan Adam yana ɓaci ga Allah? Sai Allah ya fassara abin da kansa ya ce yasubbu dahara, saboda yana zagin zamani. Dan Adam yakan zagi zamani, wa ana daharu, sai Allah madaukaki ya ce kuma ni ne asalin zamani. Musabbabinsa uqallibu, yace biyadil amru, al'amari gaba ɗaya na duniya a hannuna yake. Uqallibu laylahu wa naharahu, ni nake jujjuya dare na zamani, kuma ni nake jujjuya yini na zamani. To kaga kenan al'amura gaba ɗaya a hannun Allah suke. To idan ka zagi zamani, Allah madaukaki ya ce ka yi ɓatanci gare shi, amma ba za ka ce ka cutar da ni ba, a'a kuskure ne. Hadisin nan yana sahih al-Bukhari, yana tafsir suratul Jasiya a wurare daban-daban. Hadisi na 1826, 6181, haka nan babu la tasubbu dahara, hadisi na 6181, la tasubbu dahara. Kaga yana kitabu tafsir, yana babu la tasubbu dahara, kuma yana babu qaulillahi ta'ala yuriduna an yubaddilu kalamallah, yana fassara ayar suratul fathi. Ina hadisi na 7491, hadisin ya zo a sahih Bukhari wurare daban-daban. Kaga Allah madaukaki ya ce yu'zini ibnu Adam, dan Adam yana ɓaci gare ni, yana ɓaci gare ni. Amma ba za ka ce dan Adam yana cutar da ni ba. Me yasa? Saboda Allah ya ce ba yadda za a yi a cutar da shi, ya kawar da yiwuwar cutarwa makansa, ya kawar da shi. Wannan a cikin Al-Qur'ani, kuma ya zo a hadisin manzon Allah. Al-Qur'ani yana suratu Ali Imran aya ta 176, wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri. Allah ya ce ya kai Muhammad, kada mutanen da suke sauri gaggawan shiga kafirci, kada waɗannan mutane su ɓata maka rai. Ne Allah ya ce innahum lan yaburru Allah shay'an, ba za su taɓa iya cutar da Allah ba. Allah ya ce lan yaburru Allah shay'an, kaga kenan Allah ya kawar da yiwuwar a iya cutar da shi. saboda aka cutar da Allah abu ne wanda ba zai yi ba wannan ta alqur'ani kenan in ka dawo ta hadisin al-imamu muslim al-hadisul qudsi yana babu tahrimin zulmi hadisin abu zar al-gifari hadisi mai dan tsawo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito Allah tabaraka wataala yana cewa ya ibadi ya ku bayina innakum lan tablughu barri ba za ku iya cutar da ni ba fatadurruni bare ku cutar da ni walan tablughu naf'i kuma ba za ku iya isa ga amfanar da ni ba fatanfa'uni bare ku iya amfanar da ni kaga ya nuna babu wanda zai iya cutar da Allah kuma babu wanda zai iya amfanar da Allah babu Allah ya kawar da yiwuwar cutarwa gare shi ta sashin hadisin manzon Allah kuma ya zo ta sashin alqur'ani Allah ya tabbatar da bai yiwuwa a cutar da shi amma ya tabbatar da akwai abin da ake iya yi masa shine al'aza al'aza ba cutarwa bane domin idan ka ce cutarwa dama can Allah ya ce ba za a iya yi ba amma al'aza ya tabbatar yana yiwuwa kamar wannan aya da muka karanta innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu waɗanda suke ɓacin Allah suke ɓacin manzon Allah kaga ba za ka ce suna cutar da Allah da manzo ba saboda cutarwa Allah ya tabbatar ba zai yi gare shi ba ya riga ya tabbatar da wannan amma akwai ɓaci to wannan ya zo ta bayanin malaman tauhidi sosai malaman tauhidi sun yi kokarin bambanta kalmomin nan guda biyu saboda mu ba mu kowace kalma hakkinta yanda annabi ya faɗa da yanda Allah maɗaukaki ya faɗa abinda annabi ya kori da kuma abinda Allah ya kori dan in baka bambanta su ba babu shakka za a yi kuskure abinda Allah ya ce ba zai yi gare shi ba ka tabbatar zai yi dan ya ce innahum lan yadurru Allah shay'an kafirai ba za su taba iya cutar da Allah ba ba makafirai ba babu wanda ya isa ya cutar da Allah wannan zaka ga sharhin sa a littafin alqaulul mufid sharhin fathul majid na ibn al-usaymin a juz'i na biyu shafi na 241 haka ma a littafin fatawarsa fatawar ibn al-usaymin majmu'u fatawa wa rasailihi mujallad 10 shafin 827 yace fal aziyatu lillahi sabitatun cewa za a iya bacin Allah wannan gaskiya ne Allah da kansa ya faɗa za a iya bacin sa innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu wadanda suke bacin Allah suke bacin manzon Allah kaga Allah ya yarda kenan za a iya bacin sa to sai ibn al-usaymin yace wa yajibu alaina isbatuha dole ne mu tabbatar da wannan ga Allah dole ne لأن الله أثبتها لنفسه صبر الله يا تبتر أنا إيا باتين سا فلسنا أعلم من الله به بالله بمشي الله سن كان سبا الله يا سن كان في علم صبر ذاك أبين دا الله يتبتر من جميل كان سدول ميدا ولكنها ليست كأذية المخلوق سيدي باتين يندا يكجا الله بهاك يكجا متعبا bacin yanda yake kasancewa ga Allah ba haka yake kasancewa ga mutane ba ta sashin Allah kenan amma ta sashin mutane bacin iri guda ne saboda me saboda Allah da kansa ya faɗa yace ya subbu dahara idan dan adam ya zage lokaci to yayi batanci ga Allah ashe kaga ta gefanka batanci iri guda ne ana yin batanci ga Allah ayi batanci ga Annabi Muhammad batanci iri guda amma ta gefan Allah wannan bacin ba a kamanta shi da yanda yake kasancewa ta gefan mu ba a daidaitawa mai dalili saboda wannan ka'ida ta aya ta 11 ta suratu shura laysa kamithlihi shay'un shi Allah ba a kamanta shi da komai saboda haka idan aka ce ana iya bacin annabi ana iya bacin Allah to yanda bacin yake ga Allah ba mu sani ba amma lallai Allah ya tabbatar ana iya yi saboda haka dole ne mu tabbatar da wannan to kuma ya zo a littafin Ibn Taymiyyah As-Sarimul Maslul As-Sarimul Maslul littafin da ya rubuta akan mas'alar da ta shafi zagin manzon Allah zagin manzon Allah shi yasa idan ka dubi wannan littafin abinda Ibn Taymiyyah yake faɗa shi hurumin annabi ba ɗaya yake da hurumin mutane ba hurumin annabi yana daidai da hurumin Allah saboda haka yasa taba shi daban ne akan taba wani mutum a duniya taba annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai yake kamar taba sauran mutane ba kuma ba shi kadai ba duka manzannin Allah suna da wannan martaba yana cewa as-sabbu kalmar zagi domin wannan kalmar Allah da kansa ya faɗa idan ka zagi Allah kayi ɓaci gare shi idan ka zagi annabi Muhammad kayi ɓaci ga annabi Muhammad dan ya kawo kalmar as-sabbu shi kansa Allah saboda haka sai Ibn Taymiyyah ya ce as-sabbu min adallahi wa rasulihi bittifaqil muslimin duk musulmai sun yarda idan ka zagi Allah idan ka zagi annabi Muhammad babu shakka kayi ɓaci gare su kayi batanci ga Allah kayi batanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan aka ce ina hukuncin kafa don haka in ka dubi ayan nan da ita Allah ya fara magana hurumi na farko shine hurumin Allah da na manzon Allah duk mutumin da yayi ɓaci ga Allah ya ɓaci Allah ya ɓaci manzon Allah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah Allah ya tsine musu albarka duk wanda zai iya bacin Allah ya yi baci ga manzon Allah wannan mutumin tsinanne ne Allah ya kare mu to saboda haka in ka dawo ta hukunci sai Ibn Taymiyyah ya ba da misali da hadisin da ya zo a sahihu Muslim yana babu katli Ka'b bin al-Ashraf akwai babu musamman da Imam Muslim ya yi mata ya kawo hadisi labarin wani bayahude ana kiransa Ka'b bin al-Ashraf طاغوت اليهود شنو حديثنا دبو دا دري بكوي دا تلاتين لابارن جابر لابارن جابر بن عبد الله الأنصاري الله يكرم سيرك حديث إن كان تشيني باب شكا جابر يتي أكوي رانا دمزون الله يتي ما صحبي من لكعب بن الأشرف وزي ما زي من ما قال كعب بن الأشرف نجي منظون الله ana zaune yace masa habbai wa zai yi min maganin Ka'b bin al-Ashraf sai manzon Allah yace fa innahu qad azallaha wa rasuluhu saboda Ka'b bin al-Ashraf yayi baci ga Allah kuma yayi baci ga manzon Allah so kaga annabi ya bada wannan hurumi akan wannan hurumi akan wannan hurumi manzon Allah ya bada hukunci wa zai min maganin sa nan take akwai takwaran annabi akwai takwaran manzon Allah da ake kiransa Muhammad bin Maslama wannan wani sahabi ne mutumin Madina yace ana ni zan maka maganin sa ya Rasulullah to sai yayi tambaya saboda maganar manzon Allah bata zo da bayani a fili ba dan abinda annabi yace mal li Ka'b ibn al-Ashraf waye zai yi min maganin Ka'b bin al-Ashraf saboda ka sai ta manzon Allah yake kana nufin a kashe shi sai manzon Allah yake na an kware kuwa kaga kenan annabi ya bada wannan hukunci wannan labarin baya ga cewa yana sahihu Muslim kuma babu guda Imam Muslim ya masa shine Ka'b bin al-Ashraf kuma yana sahihu Bukhari babu rahal al-Silahi hadisi na 2510 a dalilin wannan mutumin Allah madaukaki ya saukar da aya ta 186 shi wannan ba yahudan da manzon Allah ya ce wa zai je ya masa magani shi a dalilin sa Allah ya saukar da wannan aya ta suratu Ali Imran la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum Allah ya ce lalle za a muku jarabawa ta jikinku za a yi muku jarabawa ta dukiyarku la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wannan alƙawarin Allah ne duk inda musulmi yake zauna da shiri zai ga jarabawan Allah za ka ga jarabawa ta dukiyarka za ka ga jarabawa a jikinka Allah ya faɗa mana cikin alƙur'ani babu abin da Allah ya ɓoye saboda haka in jarabawa ta same ka ka zauna da shirin dama alƙawarin Allah ne Allah ka mana da sauki. Allah ya ce lallai za ku gani, saboda sai ya jaraba imanin musulmi kowaye. Za a jaraba ka ta dukiya, a jaraba ka ta ranka. To sai Allah ya ce bai tsaya nan ba, wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum, wadanda aka ba ku aka ba su littafi kafin zuwanku shine yahudu da nasara, za ku rika jin maganganun banza daga wurinsu. Wa min alladhina ashraku, haka nan ma kafirai za ku rika jin azan kasira, batanci mai yawa. Kaga sai Allah ya ce la tasma'unna, sai ce al'aza. Kaga sai ya fassara abinda Allah ya faɗa, ma'anar al'aza shine zagin Allah da kuma zagin manzon Allah, saboda ai kaga cutarwa ce wanda ake jinta da kunne, ashe magana ce. Saboda haka cutarwa ta gefen magana, wannan shi ake ce ma al'aza a larabcin Alkur'ani. Kuma Alkur'ani ya nuna mana al'aza din yakan dauki ma'anar cutarwan jiki, babu shakka. Amma dai abinda ya bambanta waɗannan kalmomi guda biyu, saboda danganta su ga Allah da manzon Allah. Kaga kenan yana nuna cewar idan mutum ya zagi Allah, idan mutum ya zagi Annabi Muhammad, babu shakka ya yi ɓaci gare su, ya yi ɓatanci, wannan shi ake ce ma al'aza. In ka dubi Fathul Bari mujallar na 7 shafi na 337, Ibn Hajar ya kirga dalilai, dalilai sun kai kamar guda hudu waɗanda suka sa Annabi ya ce a je a kashe wannan kafirin. Dalilai sun kai guda hudu. Na ɗaya, akwai riwaya Jabir, a lokacin da manzon Allah ya ce wa zai kashe Ka'ab bin al-Ashraf, sai manzon Allah ya bayyana dalili, ya ce faqad azana bi sha'rihi, faqad azana bi sha'rihi. Manzon Allah ya ce saboda ya yi ɓatanci gare mu ta hanyar waƙansa. Saboda haka mawaƙi ne ba Yahude, ba Yahude ne mawaƙi, ya iya waƙa kuma ya samu karɓuwa. Saboda haka sai ya zagi Allah, ya zagi Annabi Muhammad. To kaga kuma yadda abin ya taho kenan a cikin Alkur'ani. Ay faqad azana bi shi'rihi, manzon Allah ya ce saboda ya ɓata mu ta hanyar waƙarsa. Wa qawwal mushrikina, kuma ya ba mu kafirai ƙarfi. Kaga kenan rayuwarsa ta zama barazana ga musulmai. Wannan shi ya tabbatar da me dalilin da ya sa Annabi ya ce a kashe shi. Saboda me? Ya yi ɓatanci ga Allah, ya yi ɓatanci ga Annabi Muhammad. Me ma'anar ɓatanci? Manzon Allah ya ce saboda ya zagi Annabi, ya zagi Allah. So kaga zagin Allah da zagin manzon Allah mai hukuncin su. Na biyu, anna Ka'ab ibn al-Ashraf, shi wannan kafiri ya tafi Makka musamman. Fahalafahum inda asarin Ka'aba, ya haɗa kai da mutanen Makka, kuma ya kai ga rantsuwa gare su a labulan Ka'aba, don ana daraja ɗakin Ka'aba. Don rantsuwar da za ka yi a jikin Ka'aba babban rantsuwa ce, saboda haka a jikin Ka'aba ya yi rantsuwa, ya ce ya ba da haɗin kai ga mutanen Makka. Lokacin nan kuma Annabi ya yi alkawarin zaman lafiya da mutanen Madina, kuma hatta Yahudawan duka an yi alkawarin zaman lafiya da su. Kaga a nan na qabal ahda, ya warware alkawarin zaman lafiya a tsakaninsa da manzon Allah. Saboda haka yasa Annabi ya ce faqad azana bi shi'rihi wa qawwal mushrikin, qawwal mushrikin ya ƙarfafa wa kafirai, baya ga cewa kuma akwai alkawarin zaman lafiya a tsakanin jama'arsa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai na hudu, wa annahu sana'a ta'aman wa waqa'a jama'atan min al-yahud, ya taɓa shirin kisan Annabi Muhammad. Shi wannan ba Yahudi, wato laifukan da ya suna da yawa. Ai idan kaga Annabi ya hukunta kisa ga wani, to wallahi ka tabbata babu ɗan adam da zai iya haƙuri irin na manzon Allah. Babu, saboda shi ne makuran haƙuri. Da zaran ka ji an ce Annabi ya hukunta kisa ga wani, to kar ma ka yi tunanin wannan mutumin bai laifi ba. Kar ma kai wannan tunani, saboda tunanin yana gwada maka rashin adalcin manzon Allah. Idan har mutum zai suranta wannan a zuciyarsa ba musulmi ba ne, Allah ya kare mu. Wato wannan kafiri ya shirya abincin liyafa, abinci na liyafa, abincin liyafa ana kiransa abincin walima. Ya aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa annabi, ina so zan yi abinci na liyafa na girmama ka a unguwarmu. Saboda ka sai shiri da wasu Yahudawa, idan Muhammadu ya zo aka shirya kattai Yahudawa waɗanda za su buge manzon Allah. Fa’iza habara fataku alai, saboda ka da zaren annabi ya taho sai su auka wa manzon Allah da sara da suka sun mada'afu, sannan sai ya aika. Bayan an gama shiri sai ya aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma manzon Allah yana daraja gayyata ko da ta kafiri ce. Saboda ka sai manzon Allah ya tafi, manzon Allah sai ya tafi, faja'a wa ma'ahu ba'du ashabihi, ya taho akwai wasu sahabbansa. Amma hikimar Allah, Allah bai sanar da shi ba sai da manzon Allah ya riga ya je, da annabi ya riga ya tafi. Fa alamahu jibril, sai mala'ika jibril ya taho ya sauko yana zuwa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ga irin shirin da suka yi maka, don haka ka tashi. Manzon Allah sai ya tashi, da ya tashi fasatarahu jibril, wanda ya ba wa annabi kariya a wannan ranar shine mala'ika jibril. Mala'ika jibril ya kare manzon Allah da fuffukensa. To abin da ya faru, tun da mala'ika jibril ya sa fuffukensa ya kare manzon Allah, ai kaga idan dan adam bai iya maganinsa. Ai ko aljani ne ya baka kariya, mutum ba zai ganka ba. Bare mala'ika, mala'ika ya ba da kariya ga manzon Allah. Saboda haka Yahudawa gaba ɗaya suka ga annabi ya ɓace, sun ɗauka ya ɓace ne, a'a mala'ika ne ya ba shi kariya. Sun neme shi faqaduhu, suka rasa shi. Tafarraqu, akai ta neman annabi a unguwan ba a gani ba, suna gani kamar an ɗauke manzon, a'a manzon Allah tafiyarsa yayi a ƙasa, amma mala'ika na kare shi, ba kuma mai ganinsa. Har ya dawo Madina, yana dawowa Madina ya taho majalisi, shi ne sai manzon Allah ya ce, manyan tadib liƙatili Ka'ab ibn al-Ashraf, wa zai yi ƙoƙari ya kashe Ka'ab ibn al-Ashraf. Kaga kenan babu mutumin da isa ya yi tunanin manzon Allah bai yi adalci ba, don abin da aka yi ƙoƙarin yi gare shi kenan. An yi ƙoƙarin mummunan kisa gare shi, kisan gilla. Saboda haka sai Allah, sai annabi ya hukunta wannan. Kuma a lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan, Muhammad bin Maslama da ya ce ni ne, don annabi yana faɗa Muhammad bin Maslama ya ce ni ne, an gama ya Rasulallah. Kuma babu shakka ba ko ɗauki lokaci ba sun kashe wannan ba Yahuda. To shi ne Ibn Hajar ya ce, in ka dubi labarai sun nuna cewa dalilai da yawa suka sa annabi ya hukunta kisa ga wannan mutumin, dalilai da yawa. Sai ya ce yumkinul jam'u bi ta'addudil asbabi, muna iya cewa duka waɗannan dalilai su suka taru suka sa manzon Allah ya hukunta kisa a kan shi. To Ibn Sa'ad a labarinsa, littafinsa Tabaqatul Kubra, yake cewa wannan kisan ya auku ne a watan Rabiul Awwal a shekara ta uku daga hijiran annabi Muhammad. Kaga kenan farkon zuwan manzon Allah garin Madina, annabi bai daɗe da rubuta alkawarin zaman lafiya da Yahudawa ba, wannan abin ya faru. Saboda haka ya sa hukuncin kisa ya tabbata a kan wannan ba Yahuda. A littafin Fathul Bari, mujalla na bakwai shafi na 337, shi ne Ibn Hajar ya ce, fi qissati Ka'ab ibn al-Ashraf, wannan labari na ba Yahudan nan shi yake nuna qatlul mu'ahadi idha sabba shari'a, a kashe kafirin da ake zaune a ƙasa guda da shi idan ya taɓa Allah ko ya taɓa manzon Allah. Kaga magana ta ƙare. Saboda haka sai a samu wani yana cewa ai annabi bai taɓa hukunta kisa saboda an taɓa shi ba, bai karanta addini ba ne, bai karanta tarihin musulunci ba ne. Babu shakka manzon Allah ya yi hukuncin kisa da kansa. Duk wanda ya taɓa Allah ya taɓa manzon Allah, hukuncin kisa ne a kan shi. Saboda me? Ita wannan ayan ta nuna mana hurumi na farko, hurumi mafi girma shine hurumin Allah da na manzon Allah. wannan hurumi ɗaya ne. Duk wanda ya taɓa Allah ya taɓa manzon Allah, duk wanda ya taɓa manzon Allah ya taɓa Allah. Saboda haka Ibn Hajar yake cewa wannan labarin sai ya zama hujja. Kaga ai lokacin da Annabi ya taho garin Madina an yi alƙawarin zaman lafiya da kafirai, a rubuce za mu zauna lafiya da ku, za ku zauna lafiya da mu, ba za ku taimaka ma waɗanda za su yaƙe mu ba, kaza kaza. Aka yi sharuɗa da wannan mutumin ya taka sharaɗi, saboda an yi alƙawarin za a zauna lafiya ɗaya da shi, sai ya zagi Annabi Muhammad bai isa ba. Saboda an yi alƙawarin za a zauna ƙasa ɗaya da kai, sai ka zagi manzon Allah kuma ka kwana lafiya, ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Saboda ka jujjuya wannan alƙawarin, manzon Allah ya ce ina wani wanda zai je ya kashe Ka'ab bin al-Ashraf. Kaga ai Annabi shi da kansa ya kulla alƙawarin, kuma shi da kansa ya nemi wa zai yi kisan wannan Yahuda. Wannan ya nuna maka cewar idan ana zama ƙasa ɗaya da kafirai, ba su da ikon su zagi manzon Allah, ba su da iko. Kuma idan kafiri ya zagi manzon Allah saboda ana ƙasa ɗaya da shi, hukuncin me yake kansa? Hukuncin kisa. Abu ne gashi na a fili yanda manzon Allah ya yi a zamaninsa. Saboda haka Ibn Hajar ya faɗa, in ka dubi Fathul Bari mujallar na 7 shafi na 337, yana cewa labarin wannan mutumin sai zama abin misali ga shari'a a kowace ƙasa a kowane zamani. Kuma ba wai Ibn Hajar ba, duk sahabban Annabi Muhammad, duk malaman sunna sun tabbatar kufr sabil mutatawil ala rasulillah idza kana musliman. A ce musulmi ya zagi manzon Allah, babu shakka ya yi ridda. Da zaran mutum ya yi ɓaci ga Allah ko ya ɓaci ga manzon Allah, to wannan ya fita musulunci, idza kana musliman. Wa al-intiqabu ahdihi idza kana zimmiyan aw mu'ahadan. Idan kuwa ba musulmi bane, kafiri ne, amma ana zaune ƙasa ɗaya da shi, sai aka ji ya zagi Annabi, to da sahabbai da tabi'ai abinda suka ce, zagin Annabin nan da ya yi ya warware alƙawarin zaman sa lafiya da musulmi. Wannan zagin ya warware, saboda ba yadda za a yi ka taɓa Allah ko ka taɓa manzon Allah ka kwana lafiya a wajen musulmi, ba zai yi ba. Hurumin Allah da na manzon Allah sun hina kowa. To sannan hukuncin nan na kisa, wannan ya zo ga ittifaqin malaman sunna. Amma Ibn Taymiya, wanda in ka dubi littafin Sarimul Maslul, shi ne yake cewa la tasqutu taubatuhu in taba hadda, wato yana nufin la tasqutu taubatuhu al-hadda, domin kafiri ya tuba bai kawar da wannan hukuncin ba sai an kashe shi. Wato koda ya ce na tuba, wannan hukuncin kisa bai sauka ba. Wa kadhalika in aslama, kuma misali da zai zagi manzon Allah saboda ka sai yake na musulunta, eh to ba laifi musuluncin ka, ai wannan kuma kai da Allah ne, amma wancan zagin yana nan saboda ka sai an kashe ka. Musuluntar kafiri bai kawar da haddi a kansa, tuban kafiri ba ta kawar da haddi kansa, ai musuluncin yana karkashin tuba ne. Tunda kaga aka ce musuluntarsa ba ta kawar da ta haddi, kaga ya gwada cewar wato ko da tuba ya yi, wannan tubar ba za ta kawar da wannan haddin ba. Wa islamuhu in kanat, idan ma musuluntarsa gaskiya ne, tanfa'uhu fil akhirah, zai amfane shi ne a lahira, zai amfane shi ne a lahira. Amma la tusqitu anhu al hadda fid dunya, wannan musuluntan ba zai kawar da haddin ba, amma zai amfani kafiri a lahira. Saboda ka tuba tana da amfani, kuma wannan ka'ida ce da duk malaman sunna sun yarda da ita. In ka dubi littafin ash-shifa, littafin al-qawiyya a juz'i na 2 shafi na 537, yace ajma'atil ummatu, duk malaman sunna sun yarda, al'ummar musulmai kai, duka al'ummar Annabi ta yarda akan cewa ala qatli mutanaqqisihi min almuslimin wa sabbihi, duk wanda ya nakasa Annabi, duk wanda ya zagi Annabi, to wajibi ne hukuncin kisa ne akan sa. وهذا كله اجماع باجماع المسلمين العلماء القاضي اياد yace wannan duk malaman sunna sun yarda cewa hukuncin kisa akan wanda ya taba annabi ko ya taba hurumin Allah wannan ba abu ne sabo ba wannan abu ne wanda yake sananne ajma awam ahli ilmi ala anna man sabba an-nabiyya yuqtalu duk wanda ya zagi annabi duk malaman sunna sun yarda za a kashe shi wa mimman qala daga cikin malaman da suka faɗa akwai al-Imam Malik al-Imam Al-Layth al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Ishaq bin Rahawai wa kuma wannan ita ce masabar al-Imam Shafi'i in ka dubi Fathul Bari mujallal 12 Shafi'i na 281 Ibn Hajar ya kawo bayanin Al-Qadhi Iyad kuma in ka dubi littafin Ash-Shifa na ma za ka ga bayanin shi kansa Al-Qadhi Iyad hakanan littafin Nailul Aqdar na Imam Shawkani juz'i na 9 Shafi'i na 71 saboda haka ya nuna mana cewa ana iya bacin Allah ana iya baci ga manzon Allah kuma me ake nufi da baci ga Allah da baci ga manzon Allah zagi baya ga zagi an sake samu wani hadisi daga manzon Allah hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa ahadun aw laisa shay'un asbara ala adhan sami'ahu min Allah ashe kaga kalmar al-adha batanci ne wato batanci abinda ya shafi zagi shi yasa aka ce sami'ahu annabi yace babu wanda ya kai Allah hakuri akan batancin da ake mar yana ji ana yi ma Allah batanci yana ji Allah tabaraka wa ta'ala yana ji innahum la yad'una lahu waladan suna korafin Allah yana da da wa innahu la yu'afihim annabi yace amma duk da ka Allah zai ba su lafiya wa yarzuquhum kuma Allah ya ba su abinci saboda me saboda wato rahmar Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala suna bacin sa suna zagi kaga kenan ka ce ma Allah yana da 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 wanda ya zagi Allah duk dai suke da wanda yace Allah yana da 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 wanda kuma ya zagi Allah matsayin su guda shi yasa annabi yace babu wanda ke da hakuri ala adhan sami'ahu min Allah babu wanda ya kai Allah hakuri saboda cutarwa kalmar cutarwa da ake faɗa da baki Allah yana jin wannan kalma na batanci amma duk da haka Allah yana hakuri yana ba su abinci akwai riwaya da ta zo don hadisin nan na Sahih Bukhari kitabu tauhid yana babu abin nan kuma yana Sahih Muslim hadisi ne muttafaqun alai akwai riwaya da ta zo la ahada maimakon laisa ahadun la ahada asbara ala adhan yasma'uhu min Allah innahu yushraku bihi ana shirka da Allah amma duk da haka sai Allah ya bada abinci ya bada lafiya kaga kenan shirka ita ma batanci ne ga Allah subhanahu wata'ala da shirka da danganta da ga Allah kamar zagin Allah ne wa innahu yu'afihim wa yadfa'u anhum amma duk da haka Allah sai ya ba su lafiya ya ba su kariya to saboda haka sai Ibn Taymiyyah yake cewa fabayyana anna al-khalqa la yadurrunahu saboda haka in ka dubi ayoyin al-Qur'ani abinda Allah ya faɗa mutane ba za su iya cutar da Allah ba abinda Allah ya faɗa da kansa inna al-khalqa la yadurrunahu subhanahu bi kufrihim saboda ana yin kafirci wannan kafirci baya cutar da Allah lakin yu'dunahu tabaraka wa ta'ala ba a iya cutar da Allah amma ana iya baci ga Allah idza sabau muqallibal umuri idan aka waye gari mutane suna zagin zamani ana zagin lokaci to kamar ana zagin Allah tabaraka wa ta'ala ne wa ja'alu lahu subhanahu waladan aw sharikan idan mutane suka danganta da ga Allah ko abokin tarayya to kamar zagi suke ma Allah tabaraka wa ta'ala da haka nan wa azaw rusulahu mutane suna iya batanci ga manzannin Allah wa ibadahul mu'minin haka nan ibnu qayyim jawziya kaga mun bada bayani game da hujjar da tazo a litafin ibnu usaymin litafin amsa tambayoyinsa sannan kuma ga bayanin ibnu taymiya ga bayanin ibnu qayyim jawziya wanda ya zo a litafin as-sawa'iqul mursala ala al-jahmiyyah wal mu'attila aina juz'i na hudu laysa azahu subhanahu min jinsi al-adha al-hasilu lil makhluqin idan aka ce mutane na bacin Allah to shi Allah tabaraka wataala wannan baci da ake mar ba kamar yanda mutane suke ji haka bacin yake zama ga Allah ba kama anna suqtahu wa ghadabahu wa karahatahu ai ya tabbata cewa Allah yana fusata Allah yana kiyayya to fushin Allah ba irin na mutane bane laysad min jinsi malil makhluqin fushin Allah ba irin na mutane bane haka nan idan aka ce an baci Allah to yanda Allah yake samu nan bacin ba irin yanda mutane ke samu bane wannan Allah shi barwa kansa sani yanda yake tabbata to don haka anan abinda ake nufi da al'aza duk wani abin da zai iya nuna raini ga Allah ko wulakanci gare shi da kaskanta al'amarin Allah da na Annabi Muhammad to wannan yana matsayin al'aza saboda kai sa kaga malamai a babin ridda idan ana maganar ridda sukan sa wanda ya taka alqur'ani domin me taka alqur'ani ai yana nuna raina maganar Allah ne to raina maganar Allah ko kaman baci ga Allah ne saboda kai sa ake cewa in mutum ya taka alqur'ani ko yayi kaki ya tofa ma alqur'ani ko yayi wani abu na wulakanci ga manzon Allah to duk yana karkashin hukuncin ridda kuma yana jawo mu mutun tsinuwar Allah kamar yadda muka karanta a wannan aya akwai misali da zamu bayar kamar yadda ya faru a garin Madina wanda malamai suke amfani da shi kamar idan suna magana kan asbabur ridda sababi da kan sa mutun yayi ridda Anas bin Malik ya bada labari anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qibla akwai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga an tofa kaki ta alqibla an tofa kaki ta alqiblar masallaci fa shakka zalika alai wannan abu ya bata ran manzon Allah hatta ru'iya fi wajhihi Anas yace duk wanda ya kalli fuskar annabi zai ga alamar bacin rai saboda me saboda wani yayi kaki ya tofa ta alqiblar masallaci yayi kaki ya tofa ta alqiblar masallaci Anas yace fa qama sai annabi ya miƙe fa hakkahu bi yadihi ya goge da hannunsa yan lokacin da annabi ya goge sai yace inna ahadakum idza qama fi salatihi idan dayan ku ya tashi zai yi sallah fa innahu yunaji rabbahu to fa yana ganawa da Allah ne kaji abinda annabi ya faɗa da zaran ka tsaya za ka yi sallah to fa kamar kana ganawa ne da Allah ko kuma a wata riwaya da yace inna rabbahu bainahu wa bainal qibla manzo Allah yace shi Allah yana tsakaninka da alqibla idan ka tayi za ka yi sallah Allah yana tsakaninka da alqibla to sai annabi yace fala yabghuqanna ahadukum qibla qiblati idan mutum yana sallah kada yayi kaki ya tofa ta alqiblarsa walakin amma babu laifi an yasarihi idan mutum ya tofa ta hagunsa au ta kadamaihi ko ya jefa a kasan sawayensa da yake a zamanin annabi masallaci babu shimfiɗa masallaci ƙasa ne saboda haka in ka ɗaga ƙafarka kai kakinka ka binne wannan ba laifi kaga annabi ya ce babu laifi ta wannan sashi hadisin yana sahihu bukhari babu haqqil buzaki bil yadi min al masjidi hadisin 397 kaga anan annabi ya tabbatar da babu laifi don kayi kaki ka tofa ta hagu ashe kenan tofar da yawu ana sallah baya bata sallah don mutane da yawa sukan dauka tofi a sallah yana bata sallah to gashi annabi da kansa yace babu laifi kai tofin ta hagu ko kai kana da hanki cika ciro wannan shine abin da yafi dacewa a yau tunda masallatan mu dukan su an yi shimfida an gyara su ba kamar inda masallatu suke a zamanin farko bane mafi dacewa shine ya zama akwai hanki ci aljihunka saboda ka sai ka ciro hankicin ka yi to ka yi kakin a ciki ka nade ka mayar aljihunka to kaga ba kai kaki ka tofa ta alqibla ba wannan hadisin Anas kenan sannan akwai hadisin Abdullah ibn Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a busaqan fi jidar alqibla wanda shi ma ya bada labarin tana yiwa ba labari ɗaya bane Abdullah ibn Umar yace annabi ya ga an yi kaki aka yaba shi a alqiblar masallaci fi jidar almasjid qibla fa hakahu saboda haka sai manzon Allah ya goge summa aqbala ala an-nasi sai annabi ya juyo ya tunkari mutane ya musu jawabi idza kana ahadukum yusalli idan dayanku yana sallah fala yabsuq qabla qibla wajhihi kada yayi tofi ta saitun fuskansa sai manzo Allah yake fa inna allaha qibla wajhihi saboda Allah yana ta saitun fuskansa inji annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake saboda Allah yana ta saitun fuskarsa saboda kar kai kaki ka tofa ta wannan gefe wannan hadisin yana sahihu muslim باب النهي عن الصلاة في المسجد حديث نذري بير 47 akwai lafazi da yato na Abdullah bin Umar har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna allaha azza wa jalla qibla wajhihi idha salla wannan shi ya nuna duk sa'ilin da ka tsaya sallah in ka tsaya zaka yi sallah to Allah yana gabanka wa ya fada manzon Allah akwai riwaya da tazo inna allaha subhanahu qibla wajhi ahadikum lalle Allah mai tsarki yana ta gaban fuskar dayanku idza kana fi salati idan yana cikin sallah fala yatanakham ahadukum qibla wajhi kada waninku ya kakalo kaki ya tofa ta saitun fuskan shi ba daidai bane in kana fi salati idan mutum yana cikin sallah manzo Allah yace inna Allah azza wa jalla muqbilun ala abdihi biwajhihi Allah yana fuskantar bawa da fuskarsa idan ka tsaya sallah in kana fi salati akwai riwaya da yake cewa inna Allah azza wa jalla muqbilun ala abdihi biwajhihi ma aqbala alai muddin kana kallon alqibla idan kana sallah baka juya fuskarka ba baka yi waiwaye ba to Allah yana saitin fuskarka fa izal tafata amma da zaran ka waiga fa in sarafa anhu shikenan ka rabu da fuskar Allah tabaraka wa ta'ala akwai lafazin da yazo idza qama ar-rajulu ila as-salati idan mutun ya tsaya zai yi sallah aqbala Allahu alayhi bi wajhi sai Allah ya fuskanci mutun sai Allah ya fuskanci mutun da fuskarsa fa izal tafata idan mutun ya waiga a araba anhu sai Allah ya kauda kai gare shi saboda ka ibnu abdul barri da yana daga cikin wadanda ibnu hajar yake ba da misalin sa a cikin fathul bari game da matsalar ta tauhidi yana juz'i na farko shafin 426 sai yace wa qad naza'a fihi ba'd al-mu'tazila al-qa'ilina bi anna allaha fi kulli makan to mutanen da ke cewa Allah yana ko ina wannan hadisi sai ya zama martani gare su idan ka ce Allah yana ko ina haza jahlun wadihun li'anna fil hadith wannan hadisin ingantacce ne manzon Allah ya ce ya baka damar yabzuku tahta qadamihi kai kaki ka tofa ta kafanka amma bai baka damar kai kaki ka tofa ta gabanka ba manzon Allah ya ce saboda me saboda Allah yana nan ashe kaga Allah baya ta kafanka Allah yana fuskarka idan kana sallah yana fuskantarka wa fihi naqbu ma afsaluhu li anna an-nusus min al-ayat wal ahadith fi isbat istiwa'ir rabb subhanahu ala al-arsh bi zatihi don haka idan aka ce ma Allah ya tabbata a saman al'arshi da zatinsa, kaga wannan ya tabbata abu ne wanda yake gaskiya, ya samu ayoyi, ya samu hadisan manzon Allah, shi ne gaskiya game da al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala. Idan ka tsaya sallafa, Allah yana ta gabanka, za ka ce da me? Da zatinsa har yanzu. To abin da ke faruwa sai mutane na amfani da ƙwaƙwalwarsu don su hukunta al'amarin Allah, wanda kuma kuskure ne. An ce yana saman al'arshi, an ce kuma yanzu idan ka tsaya sallah yana gabanka. Sai abin da ya sa kake mamaki, saboda kana tunanin Allah kamar mutum ne. Shi kuwa ya ce laisa kamislihi shay'un, babu abin da yake kama da Allah. Abin da ya rage maka kawai shi ne idan an ce annabi ya ce, sai ka ce annabi ya yi gaskiya, ka kyala al'amarin ga Allah da manzonsa, shi kenan. Amma kar ka koma aiki da tunani taya za a ce yana saman al'arshi, sannan kuma a ce yana gaban mutum. Ai, Allah ba kamar ɗan adam ba ne, ya ce kar ka ma kamanta shi. Amma idan shi ya faɗi magana, magana ta samu asali mai inganci, to ka gaskanta maganar Allah, domin ƙarya ta ce idan shi ma ai shi ma jidali ne, shi ma fitina ne, Allah ya kare mu. To abin da ya faru, akwai labarin da aka samu na As-Sa'ibu bin Khalladin Al-Ansari. As-Sa'ibu bin Khalladin Al-Ansari ya ce inna rajulan qawm amma qawman, aka samu wani limami a zamanin annabi. Fa basaqa fil qibla, sai yayi kaki ya tofa ta al-qibla. Wa rasulullahi yanzuru, kuma manzon Allah yana kallo abin ya faru. Fakala rasulullahi da kawai hina faraga, bayan ya gama sallan, sai da annabi ya bari ya gama sallah, sai ya ce wa jama'arsa, wannan mutumin la yusalli lakum, daga yau kar ya sake muku sallah. Saboda me? Ya ɓaci Allah, ya ɓaci manzon Allah, haka manzon Allah ya faɗa. Don abin da ya faru, fa arada ba'da zalika an yusalli lahum, ana nan sai gashi wata rana ya taho zai ba da sallah, mai yiwuwa ma bai san annabi ya faɗa ba. Bai san annabi ya faɗa ba, shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta wannan ganganci ne, ba kuskure ba ne, ganganci ne. Saboda idan aka ce kada a yi taki a tofa ta alƙibla, abu ne wanda kowa ya sani, kowa ya sani. Idan ko har zai yi haka, kaga kenan ba amfanin ma a kira shi a me dalilinsa. Shi yasa manzon Allah ya gaya wa mutane, ya ce kare sake ba ku sallah kawai, tunda bai san darajar alƙibla ba. To nan sai gashi lokacin sallah ya yi, ya yunƙura zai ba da sallah, jama'a suka ce a'a, ba dai a masallacin nan ba, mana uhu, ba za ka ba mu sallah ba. Me na yi? Fa akbaruhu biqawli rasulillah, ai ranar kaza da ka ba da sallah annabi yana kallonka. Saboda haka yasa da ka gama sai ya ce kar ka sake yi mana sallah. Wannan abun sai ya tada hankalinsa, sai ya taso. Fa zakara zalika li rasulillah, musamman ya zo majalisin manzon Allah da kansa. Ya rasulullah, ga abinda mutanen unguwarmu suke faɗa, sun ce wai ka ce kada in sake ba da sallah. Sai manzon Allah ya ce na'am, ƙwarai na faɗa. Annabi ya ce innaka azaita Allah wa rasulahu, kai ka ɓaci Allah da manzonsa. Me yasa annabi ya faɗi haka? Alhali kuma ɓacin ga Allah ne shi kadai, ɓacin ga Allah ne shi kadai. Idan ka tofa kaki ta alƙibla, kaga wannan ɓaci ne ga Allah, ba ga manzon Allah ba. Amma Allah ya riga ya daidaita kurumin. Saboda haka idan ka taɓa haƙƙin Allah, sai manzon Allah ya ce ka ɓaci Allah, ka ɓaci manzon Allah. Idan ka taɓa haƙƙin manzon Allah, sai manzon Allah ya ce ka ɓaci manzon Allah, ka ɓaci Allah, ka ɓaci manzon Allah. Saboda haka in ka taɓa Allah kamar ka taɓa manzanninsa ne, in ka taɓa manzannin Allah kamar ka taɓa Allah ne. Amsar da annabi ya bashi, na'am, innaka azaita Allah wa rasulahu, ka yi ɓatanci ga Allah da manzonsa. Saboda haka yasa nace kar a bi ka sallah. Hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud, hadisin 407. Kaga kenan annabi ya taɓa cire liman a rayuwarsa. Ashe kenan ana iya cire limamai. idan limami ba na kware bane ana iya cire shi. Wannan yana daga hujjar da Ibn Taymiya ya bayar in ka dubi Majmu'u Fatawa mujallal na 5 shafin 101 ya bada hujja da wannan labari. Yace ashe kenan mutumin da duk ya zama zai aikata abu na kaskanci, abinda zai kaskanta Allah ko ya kaskanta darajar manzon Allah, to wannan ana iya cire shi a limanci. Yake bada misali da wanda za a samu limami ne amma yana shaye-shaye, wannan limami bai kamata a bar shi ba. Yace don in ka dubi abinda wancan yayi, iyaka yayi kaki ya tofa, kuma ba da niyyar kaskanta Allah da manzo ba, amma saboda darajar hurumin Allah da hurumin manzon Allah, annabi yake ganin ai ya kamata shugaban jama'a ya fi kowa sanin abin da ya dace da Allah da wanda bai dace da Allah da manzon shi ba. Idan ko har mutum zai zama liman amma ya jahilci wannan, to bai kamata ya zama limami ba. To bare wanda za a samu yana shaye-shaye, Ibn Taymiya yake cire shi a limanci, wannan kamar wajibi ne. Yace musamman idan ma yana halatta shaye-shayen. فتفلق بالقبلة وهو يصلي للناس فلما كان دان ان سامو wannan labarin tarwayoyi daban-daban. Akwai riwayar Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr yace an zo za a yi sallar azhar tana yiwa wani mutum ne daban. Amara Rasulullah rajulan yusalli bin nas dhuhra, sai annabi yace kai je kai musu sallar azhar. Da aka zo sallah, fatafala bil qibla wa huwa yusalli lin nas, ana cikin sallan sai liman yayi tofi ta al qibla masallacin, yayi to ya tofa yau. Falamma kana salatul asri, a lokacin da la'asari yazo, kaga a ranar kenan, a ranar da annabi ya nada shi liman a ranar ya cire shi, arsala ila akhara, da aka zo da al'asar sai manzo Allah ya aika ma wani liman. Saboda haka da aka aika wa wani ya zo ya ba da sallah, fa ashfaqa ar-rajulul awwal, wannan abin ya tada hankalin mutumin farko, ya ce to mutuncinsa ya zube ga unguwa. Sai ya rugo ya zo wajen manzon Allah, fa ja ila nabi, ya rasulallah, an nada ni liman da azhar kafin ayi la'asar, kuma na ji labari an dakatar da ni an nada wani, na tabbata na yi wani danyen aiki. To amma a nazala fiye shay'un, shin Allah ya saukar da aya ma game da ni? Shi tsoron ma da yake yi shi ne ko Allah ya saukar da aya shi ma munafiki ne? Ka duba fa laifin ka yi tofi ta alƙibla hurum, saboda me? Saboda taɓa hurumin Allah. Taɓa hurumin Allah ba ƙaramin laifi ba ne. Ko Allah ya saukar da aya na zama munafiki? Sai manzo Allah ya ce la, a'a, Allah bai saukar da aya kai munafiki ba ne, walakin naka laifinka tafalta baina yadayka, kayi tofi ta gaba, wa anta ta umman nasa, kuma kana limantar mutane. Wannan tofi da kai fa azaita Allah wal mala'ika, saboda ka kayi baci ga Allah kuma kayi baci ga mala'iku, kayi baci ga Allah kayi baci ga mala'iku. Kaga kenan wancan riwayar ta farko manzo Allah yake kayi fatanci ga Allah da manzonsa, wannan fa ka yi fatanci ga Allah da mala'ikunsa. Ashe kaga hurumin su guda ne, da hurumin Allah da hurumin mala'iku da na manzanni guda ne. Hadisin yana sahihu targhib, shine hadisi na 289. Don haka yasa ba daidai bane musulmi ya kaskanta duk wani abin da yake da alaka da addinin musulunci. Wannan dalilin yasa kaga ba a son a ga mace ta ɗaura zanin da akwai sunan Allah a jiki ko akwai sunan Annabi Muhammad a jiki. Za ka iya gane me yasa? Me yasa? Saboda ai idan aka ce an rubuta sunan Allah a jikin zani, babu shakka akwai inda za a rubuta Allahu ɗin zai zo daidai ɗuwawun matan. Saboda haka tana zaune, ita zauna a kan Allahu. Me aka yi? Kaga kenan dai abinda ake cewa al-istihza'u, wa yana zama izgilanci. Idan babu ganganci fa, idan ba ganganci ba ne fa, sai a ce al-istihana. Kaga dai ba tsira ba. Idan da gangan ne, to babu shakka ridda ce. Idan ba da gangan ba ne, to nan ma dai an wulaƙanta. Shi ake cewa al-istihana, ko a ce al-ihtiqaru lillahi والرسول او الاسلام abinda duk zai zama raini ga Allah ko raini ga manzon Allah ko raini ga addinin musulunci to babu shakka yana karkashin wannan aya da muka karanta taba hurumin Allah da manzo yana zama sababin ridda idan mutun yayi shi da gangan saboda sai sa kake ji ana cewa wanda ya taka alqur'ani yayi ridda idan akan kuskure ne fa ai ba da ridda ba dalilin da yasa aka ce yayi ridda saboda yayi nufin kaskanta hurumin Allah kuma duk wanda yayi wannan Allah tabaraka wataala ya lance shi to sai mu je hurumi mataki na biyu mai Allah madaukaki yace hurumi na biyu shi da hurumin masu imani wannan shi ya nuna maka darajar annabawan Allah kaga in ka dubi hurumi na farko Allah ya daidaita an manzanninsa da shi kansa to sai aka gangaro hurumi na biyu walladina yu'duna almu'minina walmu'minati wannan suke cutar da mu'minai maza da mata bigairi maktasabu ba tare da sun aikata wani abu ba faqad ihtamalu buhtanan to hakika sun dauki laifin kage albuhtan shine kage kai kage ga wani abinda bai aikata shi ba wa isman mubina kuma za su tashi da laifi mabayyani bayyananne saboda babu shakka cutar da mu'minai maza da mata ba karamin laifi bane to anan idan aka ce al'adha ta gefen mu'minai wannan kana iya fassara ta da cutarwa ba shakka don haka anan idan aka ce walladina yu'zuna almu'minina walmu'minati zaka ce wadanda suke cutar da mu'minai maza da mata amma wancan ayar ba zaka ce cutarwa ba saboda me saboda ka bambanta ad-dararu da kuma al'aza amma ta gefen mu'minai fa an samu hadisin annabi da ya tabbatar da al'aza cutarwa ne misali hadisai da yawa kamar misali akwai riwayar Muawiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min shay'in yusibul mu'mina fi jasadihi babu wani mu'mini babu wani abin da zai samu mu'mini a jikinsa sai annabi yace yu'zihi yana cutar da shi ashe kaga kamar kenan kai tuntube kamar kenan a samu zazzabi ya same ka kunama ta harbe ka ko maciji ya ciji mutum kaga kenan wani abu a jikinka yana cutar da kai kaga sai annabi ya tabbatar da ma'anar al'aza shine ad-darar in an zo bayani ga mutane kenan amma ga Allah tabaraka wataala al'aza akwai bambancinsa da ad-darar to annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa kafara anhu min sayyi'atihi duk sa'ilin da wani abu ya cutar da mu'mini to Allah yana kankare mai laifi shi yasa idan baka da lafiya sai a ce Allah ya sa ya zama kafara kafara wato saboda wancan magana ta manzon Allah duk abin da ya shafi jikin mu'mini idan dai ya cutar da shi to babu shakka Allah yana kankare mai zunubi ta dalilin wannan cutarwan hadisin yana sahihu targhib hadisina 3412 ko kuma akwai hadisin Aisha shi ma wannan hadisin yana nuna al'aza ta gefen mu'minai cutarwa ne Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tadruna azna zina inda Allah ko kun san zunubin da ya fi zina girma a wajen Allah kazu sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo suka fi sani kaza sai manzo Allah ya ce fa inna azna zina zinat da ta fi kowace inda Allah a wajen Allah laifin da ya fi zina ya fi kowace zina a wajen Allah annabi ya ce istihlalu irdi imri'in muslimin shine ka tozarta mutuncin mutum musulmi idan ka tozarta musulmi kaga kenan ka ci mutuncinsa taba mutuncin musulmi zunubin ya fi kowane zina girma a duniya to da annabi ya faɗi wannan in ji Aisha sai annabi ya karanta wannan aya da muka karanta walladina yuzuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan sai Allah yace wa isman mubina zunubi mabayyani. Idan aka ce zunubi mabayyani, wato zunubin da girman sa a bayyana take, girman zunubin a bayyana take, ba sai ka zo kusa zaka gane shi ba, daga nesa kana ganin girman wannan zunubi. Ba wannan ne zunubin, shine cin mutuncin musulmi, wanda in ka lura a wannan zamani sana'a ce ma, sana'a ce mai zaman kanta. Don haka idan ka kware sai a ringa biyan ka, idan ana bukatar a toza ta wani alhali kuma ba karamin laifi bane a wurin Allah. Tozar ta mumini yana da girma, laifin yana da girma. Wannan hadisin yana musnadul imam Abi Ya'la, yana hadisi na 4621. Hadisai da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tabbatar da cin zarafin mutum mumini, wulaƙanta mumini, tozarta shi da cin mutuncinsa, babban laifi ne a wurin Allah. Hadisin yana da yawa. Misali, akwai riwayar Sa'id ibn Zaidin, wannan riwayar tana sunan Abi Dawud, babun filgiba. Sannan akwai riwayar Al-Aswad bin Wahbin, kawun manzon Allah. Kasan mahaifiyar manzon Allah sunanta Aminatu bintu Wahbin. To akwai kaninta ana ce masa Al-Aswadu bin Wahbin. Saboda haka kawun Annabi kai tsaye ya ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah. Shi ma ya ruwaito hadisin da yake nuna taba mutuncin mumini ba karamin laifi ba ne. Sannan akwai riwayar Sa'id ibn Zaidin, akwai riwayar Al-Aswad bin Wahbin, akwai riwayar Qais bin Sa'din tana musnadul Imam al-Bazzar. Waɗannan hadisai ingantattu, akwai riwayoyi da suka inganta in ka dubi silsilatu sahiha tun daga hadisi na 4433 zaka gani har zuwa hadisi na 8871. Hadisai da suke magana akan taba mutuncin mumini ba karamin laifi ba ne. Al-istitala shine al-ihtikar wa taraku ala shay'in wa tarafu alayhi. Al-istitala shine mutum ya tsawwala musgunawa ga dan uwa musulmi, ya zama zaka wulakanta musulmi, zaka tozarta shi. Wannan shi ake cema al-istitala. Wannan babu shakka ba karamin laifi ba ne. Ko dai ka taba mumini ta dukiyarsa, ko ka taba mumini ta jikinsa, duk ɗaya ne. Don kamar yadda ya zo a littafin Aunul Ma'bud, malamin da yake magana a kan cin mutuncin mumini, sai ce li'anna al-irba a'azzu 'ala an-nafsi min al-mali. Mutuncin mutum ya fi dukiyarsa daraja. Mutuncin mutum ya fi dukiyarsa daraja. Saboda haka yasa ka taba mutuncin mumini kamar ya fi ƙarfin ka taba dukiyarsa. Taba mutuncin mumini ya fi taba dukiyarsa hadari. Shiyasa Al-Imam Tibi yake cewa ja'alur riba nau'aini muta'arraf. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya riba kashi biyu ne. وهو ما يؤخذ من الزياده على ماله من المديون. متن yana da dukiya ya rika daukan kudi yana bayarwa bashi, idan za a biya shi sai a mar kari, sai a ce wane yana harka da kudin ruwa, wane yana cin riba. To shine yace riba iri biyu ce ta bayanin manzon Allah. Na daya, mutumin da zai dauki dukiyarsa ya bayar, ya bada bashi, idan an dawo za a biya shi a yi mai kari. Wa gairu muta'arifin, sannan akwai riba wanda mutane ba su santa ba. In ji Al-Imam Tibi yace akwai riba da mutane ba su santa ba, ko ba su damu da ita ba. Ita wannan riba din ita ce istitalu rajuli lisan fi irdi sahibihi. Ka yi amfani da harshe ka ci mutuncin dan uwa musulmi da shi, da riba matsayinsu guda ne a wurin Allah. Har ma wannan da kai ya fi wancan riba ta dukiya din. Sun mufaddala a hadan nau'aini alal akari, sai da Annabi ya ba da misali ya kwatanta da wanda zai ba da rance ya dora riba rance na kudi shine yana harka ta kudin ruwa kenan interest da wanda kuma zai tozarta wani da harshen sa manzo Allah ya ce dukkan su riba ne to sai annabi ya fifita wanda zai tozarta musulmi da harshe hadarin sa yafi girma akan wancan wanda kuma mu ba maganin akwai wani fita tare da wannan amma in ka dubi masana hadisi da yawa suka yi sharhi suna ta'aliki akan mas'alar ta wato batanci ga musulmi da harshe zaka gani a taysiru sharhu jami'i sagir na al-imam al-munawi a juz'i na farko shafin 347 haka nan ibn al-usaymin a littafin sharhu riyadus salihin a mujallal na 6 shafi na 104 da fathul bari al-imam ibn hajar shi ma yayi magana akai haka nan ka dubi aunul ma'bud wanda yana mujallal na 10 shafi na 104 masana hadisi suna tsawatarwa kwarai game da amfani da harshe a tozarta musulmi ka kiyaye taba musulmi da harshenka mu za mu dauka abu ne mai sauki wallahi yana da girma a wajen Allah kaga wannan aya da muka karanta abinda take tabbatar mana Allah ya ce isma mubina laifi ne mabayyani to kuma shi musulmi mumini hurubinsa baya karewa dan ya mutu kamar yanda aka hana ka taba mumini mai rai imma ta gulma ko ta batanci da harshe bare yanzu ma da ake harka na social media za ga mutum ya sa wani a gaba ana hira ana tattaunawa iya kalmar da ta zo mai zai faɗa shi yana ganin yanda kafirai suka dauka babu komi shi ma haka yake ganin babu komi to babu shakka abu ne mai girma a wajen Allah to ba ma mai rai ba hatta matacce in dai mumini ne taba shi matsala ne ka taba mumini da ya riga ya mutu shi ma hadari ne akwai hadisi da aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misali akwai hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace la tasubbul amwata kar ku zagi matattu fa innahum kad afdau ila ma qaddamu ai matacce ya riga ya isa ya tarar da abin da ya gabatar idan mai kyau ne ya tarar da shi idan mara kyau ne ya tarar da shi kaga baya bukatar ma zagin da zaka mishi manzo Allah yace kar ku zagi matattu wannan hadisin yana sahihul bukhari musamman ya masa babi babu ma yunha an sabbil amwati hadisi ne 329 kaga ya gwada maka mumini koda ya mutu huruminsa yana nan koda mumini ya mutu huruminsa yana nan akwai wata riwaya ta Aisha kuma wannan tana sunan Abi Dawud annabi yace idza mata sahibukum idan dan uwa musulmi ya mutu fad'uhu fa ku kyale shi wala taqau fihi kar ku aukamar da magana komai laifin mutum in musulmi ne aka ce maka ya mutu to ka mai bakin ka kawai inji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarni manzon Allah ya bayar kaga annabi ya hana kenan musulmi ya ringa tattauna abin da ya shafi dan uwa musulmi wanda ya riga ya rasu akwai riwayar Aisha take cewa zukira inda nabiyyi halikun bisu'in wata rana a kusa da annabi sai aka bayyana labarin wani mutum wanda ya halaka ta dalilin wani laifi ya aikata wani laifi a dalilin wannan laifi ya halaka to sai manzo Allah yace la tazkuru halakakum illa bi khairin ko da musulmi ne ya halaka kar ku rika ambaton shi sai dai idan za ku ambaci alkhairinsa amma duk wani abu da yayi mara kyau ku daina ma magana akai ita wannan lahira kuwa hanya ce wanda duka za mu bi ta wannan hadisi ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 1174 to don haka ba ma rayayyu ba hatta matattu manzo Allah ya hana zage su kuma baya ga zagin ma kansa duk abinda zaka iya yi na cutarwa ga mai rai an ce karka yi shi ga matacce saboda huruminsa yana nan misali akwai hadisin amru bin hazmin al-ansari yace ra'ani rasulullah annabi ya ganni jalisan ala kabrin na zauna akan wani kabari ina zaune kaga shi yana ganin ba laifi bane fa kaza sai annabi yace ya sahibal qabri ya kai mai zama akan kabari anzil min alal qabri ka sako daga kan kabarin nan la tu'zi sahibal qabri wala yu'zika kar ka cutar da wanda ke cikin kabarin kar shi ma ya cutar da kai kar ka cutar da shi kar ya cutar da kai hadisin ingantacce ne kaga ya gwada cewar zama da akai akan kabarin ai ba akan shi bane amma duk abin da zai iya zama raini idan za ka yi wa mai rai to ba a san ka yi wa matacce idan a ce mutum yana da rai za ka iya zuwa yana kwance ka zauna akan shi ai kaga ba za ka so ka yi haka ba to don me za ka yi wa kabarinsa don in ka zauna akan kabarinsa kamar yana da rai ka iya zuwa ka zauna akan shi kaga akwai raini akwai wulakanci akwai riwaya da ta zo ta Amr bin Hazm al-Ansari ko kuma aka ce Umaratu bin Hazm al-Ansari yace ra'a annabiyyu ra'ani annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ganni wa ana muttaki'un ala kabrin na jingina da wani kabari kaga wannan riwayar bai ce na zauna ba na jingina ne da wani kabari fa qala sai manzo Allah yace la tuqbi sahibil qabr sahibal qabri kar ka cutar da wanda ke cikin kabarin nan shi ma isnadin sa ya inganta don haka in ka dubi littafin subul salam al-imam as-sanani mai littafin subul salam a juz'i na shafi na 120 yace innahu nuhiya an adiyatil maqburin min al-mu'minin annabi ya hana a cutar da mu'mine da aka riga aka binne su wa adiyatil mu'min وأذية المؤمن محرمة بنص القرآن يتي أي تشوتد مؤمني أكون هالي القرآن يا حرم تامنش سيتي غا آية القرآن يا حرم تامنا يكرن تونا آية تام سند تقوس والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا annabi sallallahu alaihi wasallam yace to al-imam sanani yace to dalilin wannan aya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta abinda zai zama cutarwa ga mu'mini a bayan mutuwarsa saboda wannan aya ta haramta cutar da mu'minai maza da mata ta kowace hanya wato mutum yayi kokari kamar da Abdullah ibn Abbas yake faɗa kai kokari kaga cewar ka bar duniyar nan ba tare da shaidar ka cuci wani mu'mini ba to babu shakka kai ne babban sa'a domin mu'mini yana da hurumi yana da daraja a wajen Allah duk wanda ya taba wannan hurumi to babu shakka zai gamu da Allah a ranar kiyama Allah madaukaki ya karbi ayyukanmu na kwarai kuma ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.